بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بها وأن مثل الله جينا لجل محمد يندمو في جهر ويدوبري هذا في جهر برناء ولم يدوبري أيوه شاء تفت في رمضان في جرى تمر صلى الله عليه وآله وسلم سبوء ليلة ليه إلى 20 تفت هذا ترك يو 20 ترى يو 20 ترى ليلة هي تدور بيو تبقى kafin mu fara karatu akwai sanarwa dangane da taimakon da aka yi shela a kawo dangane da waɗanda suke musulmi wato zaman kasu an samu su bayan Allah su biyu sun ba da za su gudu mawa Allah ta kawo shafai akwai malam bashir NNPC clinic wanda ya ba da naira 1,500 sai kuma malam jagiri da ya ba da naira 2,200 wanda ya kama kenan gaba da kudin da suka zo hannu yanzu 2,700 Allah ya saka wa waɗannan da alkhairi. Sannan kuma da wasu tambayoyi da za mu amsa su a gurguje. Tambaya ta farko tana cewa ke farilla ce mutum ya karanta Fatiha yayin da yake sallah, bayan haka zai iya farilla ce ga mutum ya karanta Fatiha yayin da yake sallah, yace bayan haka zai iya karanta ta a matsayin sunna, wato mutum ya karanta Fatiha sau biyu a cikin raka'a ɗaya in ya halatta ya ko bai halatta ba. Ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba, ko dai ka karanta Fatiha da sura ko ka taƙaita kan Fatiha din wannan ya halatta, amma ba ka karanta Fatiha a matsayin farilla ka kai karanta Fatiha a matsayin sunna. Da mutum zai maimaita Fatiha sau biyu sai sallarsa, wannan babu ƙira bisa mantuwa, wannan babu komai. Amma da dangan ce ba za ya karanta ta a matsayin farilla sannan a matsayin sunna, wannan ya saɓa wa sunna. Sannan kuma wannan ta ce mutace ko ya ce mutace ta yi niyyar zuwa umra a goma na ƙarshen Ramadan, amma tana ganin cewa jinin haila zai iya zuwa mata cikin waɗannan kwanakin, to za ta iya shan magani domin ta jinkirta zuwan jinin ya halatta ta sha, babu komai. Sannan wannan shi kuma abin da yake cewa bai sani ba, tambaya ce ko ƙalubale ne, don yana cewa da larabciyar mutu kuma larabcin da ina dai gane. يأتي إمام النووي لإمام ابن حجر الأسقلاني لعين الأجر متابعة حمزة العسقلاني يأتي صنع فالحقيدة الأشائر يؤتي الأشائر الأشعرية مثلا هو قد شيء عقيدة أبي الحسن الأشعري سيأتي تنهيسا كي كرنت لتتفن إنا كرنت لتتفن وأن لما نبي ثم إنا جرم مصر إنا كرنت لتتفن الإمام النووي إلى كرن تلك ابن حجر الأسقلاني إلى كرن تلك ابن سقاضي إياه إلى أبو بكر ابن العربي فيما ما سوبة أربع إلى سوء أبو حامد الكزالي وأن شيبا ما أشعر ينشم بما أرسل فانشياشا إلى كرن تلك ابن متفية في تآدم ولا تبقى سنة أشياء Allah bai yarda ka kauye wa mutane haƙƙi. Waɗannan malamai ne, bikin malamai da aka yi a duniya. imamun nawawi malami ne da ta fara malami da ya shahara a duniyar wannabe a addinin musulunci da shi dai bai yi shekaru da yawa a duniya ba amma rubuce-rubucen da ya yi masu shekaru ninkin ba ninkin nashi ba za su yi shekaru domin da ya bai wuce shekara 40 da wani abu ba a duniya amma yana da wagagen littattafai yana da littafin al-majnun yana da littafin rawdatul talibi yana da littafin tahdhibul asma'i wal athar littafin tahdhibul asma'i wal lughat mujallad hudud yana da littafin sharh abdullah al-minhaj bi sharh sahih muslim ibn al-hajj yana da wajen mujalladai goma sha sharh sahih muslim banda kananan littafai da yawa wanda ga tunan mun san su irin su al-azkar irin su riyadus salihin duk littattafai ne na sunna na kwarai wanda duniyar musulmi suke amfana kasancewar ya ɗaukani wani abu na ash'ariyanci don shi kansa ash'ariyancin ai hawa-hawa ne ba za ka daidaita abinda nawawi yake kansa na ash'ariyanci ba da abinda ibnul khatib fakhrur razi yake kai ba za ka daidaita ko kaɗan waɗancan a imma ne a cikin ash'ariyancin wannan kuma abu ne da ya zo ya tashi ya samu ana yi a jikadarin su kamar yadda almajirinsa ibnu rushayd al-affaq almajirinsa ne amma shi ta kowane babi yana bin tafsirin sunna ne ya rubuta littafi a kan tarjamar malaminsa an-nawawi yake cewa malaminsa yana nufin nawawi ce duk da cewa ga shi ilimin da Allah ya bashi amma yana da wani abu na ash'ariyanci yake kuma a wannan sai a yi masa uzuri saboda irin ilimin da ya karanta kenan a lokaci shi kuma abinda ka karanta kai aiki da shi ba a samu sakamako a ce kai aiki da jahilci shine laifi amma yayi ilimi ya kuma aiki da ilimin sa shine kawai abin da ya faru sabanin almajirin sa ibnu rashid al-rashid al-affaq ibnu rashid al-affaq rashid al-affaq yayin da shi yazo ya samu wasu malaman da suke san tafsirin sunna ya fahimci sunna sai dawo shi game da girman malamin sa sannan kuma ya kama hanyar sunna haka ake so ba wai dan malamin ka yana kan kuskure ne kuma kace za ka bi shi ko da za ka ci gaba da girman shi ka kamar kuskure ne kada ka rike kuskuren waɗannan malamai sun yi musulunci aiki don haka muna karanta littafan su kuma littafan su sunna da su suke tafsirin jayi akan wani abin da za ka kama su na kuskure sabanin wanda gaba ɗaya suna yi wata ya cika ta da kurakurai an wuce batun kuskure ma ana an shiga cikin batun shirka ba za ka samu inda imamu nawawi ya karfafa shirka ba ko ya karfafa wa da tunani ko ya karfafa hululi ko ittihad wanda muke ta magana a kai ba za ka samu ba mutane ne waɗanda suna da tsarkin zuciya kuma duk abin da suke iya fahimta suke yi babu abin da Ibn Hajar ka ce da shi ash'ari haka ka saki baki haka ka ce masa ash'ari ba kai masa adalci ba kuma akwai karancin karanta littafansa ga duk wanda zai faɗa haka wanda duk zai karanta littafinsa Fathul Bari zai ga gurare da dama da yake yi wa sha'irar rashi ya sa har wani daga cikin marubuta ya rubuta littafinsa Manhaj Ibn Hajar fi Tawdih al-Aqida da manhajinsa wajen bayanin aqida ta musulunci ya rubuta ta wajen shafi 1000 ba na ciki wanda ta zai ya taɓa jin littafin ko ya ga shi a ciki ya bi littattafansa inda ya fita da cewa Ibn Hajar ba za ka ce da shi ba a share ba ne cikin su sautari zai kawo kawulansu da suke yi su ya yi rabbi a kan a cikin Fathul Bari ma kawai ya isa shiga wani saboda ka kiran shi ba a share haka kai tsaye haka akwai rashin adalci ko kuma mu ce alaƙalla akwai rashin sani haka aka gaya maka kai kuma kake sanar da abin da aka gaya maka kamar a kuma kusuru wanda ya ji shi yake mai ta a sannan kuma wanda yana tambaya yake cewa da Allah yake cewa sunan Ibrahim wa Musa waɗanne ne mai sunan waɗannan da suka san Allah bai faɗi sunansu ba to a yi takardun da aka ba annabi Ibrahim da Musa kai ma sai ka faɗi haka ba lallai sai ka san sunan ba ban san me zai kare ka ba in ka san sunan kuma wai za ka rabu da shi ta jaje ce da sunan ta jaje sunan an dai shafe aiki da waɗannan takardun kuma ko da ba a shafe aiki da su ba ne yanzu alqur'ani shi ne a gabanka shi aka umarce ka yi aiki da shi don haka babu wacce ka san sunan mai sunan littattafan da Allah ya ba wa annabi Ibrahim Allah dai kiran su haka ya yi suhufi Ibrahim don haka kai ba ka kirawo ku da wannan sunan da Allah ya kirawo ku. wannan shine tabbayin da zamu alka su ne shi gaba da inda muka tsaya zamu kai ta kan aya ta 42
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
الله بقى في تركيتي ويوم يحشرهم رانا تألا زي تارا قبيل المحشر رانا بوضت ياما كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار في الصداء suna kama kai ta ce ba su zauna a cikin kaburburan su ba ko ba su zauna a duniya ba illa ta akan minan nahar sai wani dan lokaci na daga yini ya ta'arafu na bainakum suna kokarin sanin junan su Allah ce tattafira allazina kazzabu bi liqa'illah wadanda suka karyata haduwa da ubangiji sun yi asara wa ma kanu muhtadina kuma ba su kasance shi domin ba Allah yana magana a kan waɗanda suke jayayya da rigima da gaddama a kan Al-Qur'ani a kan Annabi sallallahu alaihi wa sallam suke jayayya a kan manzancinsa a kan gaskiyar wahayi Allah maɗaukakin sarki ke cewa su gama jayayyarsa duniya dai ɗan lokaci ne ƙanƙani za su ga abinda suka yi asara ba ƙanƙani ba ne rayuwar da suka yi suke ganin rayuwa ce da za ta dore ko rayuwa ce wacce ya kamata a fifita ta a kan lahira za su gane kuran ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tara ranar da zai tashe su daga kaburburan su ka'an lam yalbathu ka'an nan mukaffafa ce min mutaqqala ai ka'annahum lam yalbathu ka'annahum kai ka ce su lam yalbathu illa sa'atan min an-nahar ba su zauna a cikin kabarinsu ba ko kuma ma duniyar gaba ɗaya ba su zauna a cikin duniyar ba illa sa'atan min an-nahar sai ɗan wani lokaci ƙanƙani na yini ɗan lokaci ƙanƙani haka za su gan shi Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wannan irin abinda za su fuskanta ko kuma za su gani yayin da suka tashi daga kabari ayoyi daban-daban to inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min an-nahar kan ƙarshen suratul ahqaf ka'annahum kai ka ce su ranar da za su ga abin da aka yi musu alkawari na za a tashe su a yi musu hisabi wanda duk ya daidai zai shiga wuta a ranar da za su ga kamar ba su zauna ba sai ɗan wani lokacin kani na yini haka nan ƙarshen suratul nazi'at Allah yana cewa ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha kai ka ce ranar da za su ga alkiyama din ta tsaya sai su ga kamar ba su zauna a duniya ba illa ashiyatan sai dan bare ci abu haha ko kuma yalwa shi abin nan wala hatta safiyar ta to ba su zauna ba sai ko safi ko yamma iya abin da suka zauna ke na duniya haka na kan karshen suratul ruh Allah yake cewa wa taqumu sa'a yuqsimul mujrimuna ma la bi ghayra sa'a kazalika kanu ranar da alkiyama za ta tsaya masu manyan laifi za su rika rantsuwa ko wallahi da su rayu a duniya ba sai ɗan lokaci ƙanƙani aƙalla ce kazalika haka nan kamar yau yadda idan su ya rufe suka kasa gane gaskiyar rayuwar da suka yi a kabari mai tsawo kafin a tashe su haka a duniya ma aka dinga karkatar da su zuwa ƙarya haka a nan ma suka karkace suka kasa gane haƙiƙanin al'amari Allah ya nuna mana cewa kafirai za su yi ta jayayya a tsakanin za su yi ta saɓani a tsakanin bayan sun tashi daga cikin kabari kwana nawa suka yi a bacci ko kuma ma a duniyar gaba ɗaya kwana nawa suka yi wasu su ce lam yalbathu illa sa'atan min an-nahar wasu kuma su ce kwana goma suka yi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana qalu kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawma aw ba'da yawma aw ba'da yawmin fas'al al-'adid sai ranar da Allah zai tashe su ce da su kam da bisu sun abu hada da su shekara na su kai a duniya kafin a tashi su sai su ce ai yini ɗaya suka yi ko ma rabin yini sun kasa tantance tsawon lokacin da suka yi ƙarshe ma suke a tambayi malaman lissafi ina malaman lissafi sai su faɗa a tambayi mala'ikun da suke lissafa abubuwa ko ba za mu iya bayani ba wasu kuma suke kwana goma suka yi ya takhafatuna bainahu illa bistum illa ashar allati nahnu a'lamu bima yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma wannan aya ita take nuna sabani suke a jaka a tsakankano wanda ya fadi yace ashiyatan aw duha wanda yace sa'atan min an-nahar wanda yace asharata ayyam wani kuma yace shi rana ɗaya ma akan yini dai kawai akan Allah ce ya takhafa su da bainan suna koya maganganu a tsakankano illa bisin illa ashar ya ce ai kwana goma kawai muka yi Allah ce mu muka san mu ne mafi sani da abin da suke faɗa a yayin da wanda ya ƙarfi su hankali da gaske zai ce illa bisin illa yau ai kwana goma kacal kuka yi wannan yana nuna rudewa da ɗimauce kuma da biya ɗimauce to zai dinga faɗar maganganu waɗanda suke ba su da kai ba su da gaske wannan yana nuna halin da suka samu kansu hali ne da ba su taɓa tsammanin za su samu kansu a ciki ba to ji atan alƙiyama ta zo musu aka tashi suka gan su ga sunan yanzu za su fuskanci hisabi don haka sai suka rufe wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan Allah ya ce illa sa'atan minan nahari minan nahari ɗin nan malamai sun ce wasfun ne ghairu muradin minhu at-taqlid ba wai ana nufin yinin kawai suke nufi a nan ba ana nufin lokaci ƙanƙani lokaci ƙanƙani ɗin nan babu bambanci a tsakanin ya kasance da daddare ko kuma da rana illa iyaka kawai an faɗi an-nahar a wannan aya da aya da take cikin suratul ahqaf domin shi ne yawanci mutane suka faɗa a yayin da suke so su yi bayanin lokaci saboda haka kharaja makharajal ghalib an kawo batun nahar a nan saboda yawanci abinda yake zuwa a kwakwalen mutane lokacin da suke son su yi bayanin lokaci ba dare suke faɗa ba yini suke faɗa shi yasa aka ambaci an-nahar a nan amma abinda ake nufi dan lokaci kankani ya ta'arafu da bainahum suna neman sanin junansu ya iya zama shi ma hal ne kamar yadda jumlar ka Allah ya yanda su take hal ay hala kaunihim muta'arifina bainahum sun fito wanda yana kai kuma daga ina kai kuma daga ina kai kuma waye wato saboda dadewa sun manta juna saboda dadewa sun manta juna a wannan lokacin kowa yake so ya san waye wannan dangantakar ta bace musu sanayyar ta bace musu ko kuma ya ta'arafuna bainahum ya zama nan yana da ta'alluki da fadar sa wa yau mai asuru wato ranar da Allah zai tashe su sai su ga ka allam yalbasu illa sa'atan min an-nahar yata'arafuna bainahum zama sa'atan min an-nahar yata'arafuna bainahum kamar ka ce zaman da suka yi a duniya kamar zama ne na a hinci juna a san juna a yi bayanin juna kamar wani ɗan zama ne wanda a lokacin aka yi shi ɗan kankani ne sai ya sunanta ni suna nawa ne daga ina kake ni daga guri kaza nake kai kuma daga ina kake ni daga guri kaza nake aka gama wannan ɗan sanayyar juna ɗin a sawaki haka ba dogon zama ba ne haka duniyar gaba ɗaya Allah ya sifanta ta sa'atan min an-nahar yata'arafu da bainahum lokacin da za ta alƙiyama za ta tashi haka za a ga duniya kamar wani ɗan zama ne don mu san juna a yi sanayya kowa ya fita sunan shi da adireshin sa a watsi sai idan haka duniya take me ya kawo rikici me ya kawo tashe-tashen hankali tsakankanin ɗaiɗaikun mutane tsakankanin al'umma da al'umma tsakankanin ƙasa da ƙasa idan ba ta wuce abinda kawai sanayya ce a juna kawai za a yi sannan a rabu ba dan menene za a dinga faɗa ba ta samu wannan kimar ba ta samu wannan darajar ba da har mutum zai yi faɗa da ɗan uwansa mutum akan duniya ba ta da wannan kimar
bata samu kimar da har wata al'umma za ta yi fada da wata al'umma, wata kabila za ta yi fada da wata kabila a kan duniya ba. Bata samu wata kima da har wata ƙasa za ta riƙa wata ƙasa za ta dinga fada da wata ƙasa a kan duniya. Gaba ɗaya zaman duniya ɗin ta annahu liqa'u ta'aruf, kamar mun zauna ne dan mu san juna kawai, amma ba ko zan yi ba. Ranar da alƙiyama za ta tsaya a ranar ne za mu ga tsawon rayuwa, nan ne za mu san cewa wannan zama zama ne wanda yake ɗan ƙanƙani a jere. Allah maɗaukakin sarki yana nuna ya ta'arafu da bainahum, iyaye za su san ƴaƴansu, ƴaƴa za su san iyayensu a wannan lokacin da za a tashi. Wato kamar saboda zaman an manta juna, to ba ya ga ɗansa ya kasa gane shi sai ya tambayi wannan waye, ya faɗa masa turai shi da nasabarsa, shi ma kuma ya gane cewa ubansa ne. Allah maɗaukakin sarki ya nuna wannan sanayya ba za su yi tasiri ba a wasu ayoyi daban. Allah maɗaukakin sarki ke cewa wala yas'alu hamimun hamima, aboki na ƙut in alƙiyama ta tashi ba zai juya yana tambayar abokinsa na ƙut ba, tambayar da za ta amfane shi, tambayar da zai nemi agajinsa ko taimakonsa ko ya ce in taimaka maka, ba za a samu wannan ba. Allah ce fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yata'alun, idan aka yi busa a cikin kafo a ranar babu batun nasaba, babu batun wane ɗan wane ne, wane mahaifin wane ne, wance matar wane ne, wane mijin wance ne, babu wannan. Wala yata'aluna, a ranar babu batun a tsaya ana neman agaji ko taimakon juna, kowa ta kansa yake yi. Amma a wani wurin Allah ya nuna mana za a tambayi juna, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin sai ta sa'aluna, dan kuma Allah ya ce la yas'alu hamimun hamima, Allah ya ce bala an saba bainahum wala yata'aluna. Shi ne malamai suka ce wannan inda Allah ya tabbatar da tambayar juna a tsakankanin mutane, a tsakankanin mutane in sun tashi, da inda Allah ya kore gurare ne daban-daban. Allah maɗaukakin sarki ko dai ya kore tambayar juna bayan busa ta farko, saboda kowa zai tashi daga kabari, za a tashi a firgice a lokacin, babu wanda zai juya yana tambayar ɗan'uwansa ina kake kai, wane ne, ina za ka, babu wanda zai yi wannan tambayar. Sai bayan busa ta biyu a lokacin ne za a tambayi juna. Sannan wasu malaman suka ce an kore tambaya ne lokacin da mutane suka tuma, bayan an yi busa sun tuma kafin magana, kuma wani ya tambayi wani. Sannan lokacin da za a shiga hisabi, kowa ana binciken kayan, ba wanda yake ta ɗan uwansa, haka nan lokacin da ake tsallake firaɗi, a wannan lokacin ma ba mai tambaya ɗan uwansa, inda ake yin tambaya gurin da ba waɗannan gurabe ba, a lokacin ake nan samun numfasawa har a tambayi juna. Wasu kuma malamai suka ce a tambayar da Alƙur'ani ya kore ita ce tambaya ta afuwa, ka nemi wane ya baka afuwa ko ya baka rangwame ko ya amfane ka, a lokacin babu wani wanda zai amfana afuwa ba, ɗan uwansa wani abu. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغني. لا نسأل أقوى زي بوشي وزي إيري وأقوانك يبوجي وأقوانك يبوجي وبابانك يبوجي وبابانك يبوجي وماسك يبوجي وإعيك قوى أرانا الأمر اللي يكي قبل سيعيش. Wasu malamai suka ce wannan shi ne abinda ake korewa, irin wannan tambayar ka samu wani tallafi ko taimako daga ɗan'uwanka. Allah ce kad fasira allazina kazzabu bi liqa'i llah, lallai waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da Ubangijin a ranar nan sun yi hasara, wanda suka ƙaryata Allah, suka ƙaryata manzansa, suka ƙaryata ranar lahira, a wannan rana sun yi asara, ba ƙanƙanuwar asara ba, domin za su yi asara rayuwarsu ce gaba ɗaya, za su yi asara kawukansu, za su yi asara iyalansu. Allah maɗaukakin sarki ya fito da dalilin da zai sa su yi wannan asara ƙarara, ya ce kad khasira allazina kazzabu bi liqa'i llah, ƙaryatawa da suka yi da haduwa da ubangiji ya jawo na shi yasa suka yi hasara kamar yadda a wasu gurare Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wasu dalilai daban waɗanda za su sa mutane su yi asara ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki yana cewa ƙarfa suran da zina kan gabu bi lika'in na hatta idza ja'at musta'atu baktatan hatta idza ja'at musta'atu baktatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazun Allah ya ce waɗanda suka ƙaryata haɗuwarsu da ubangiji sun yi hasara har sai lokacin da alkiyama za ta zo musu bagatatan ko ja'atan ba tare da sun kintsa ba sai su dinga cewa ya nadamar mu ya kai tunmu kan abin da muka bari ya wuce mu muka yi sakaci a duniya alama farratna fi akan sakacin da muka yi a duniya a ranar da za su zo suna ɗauke da liƙi-liƙin laifukansu a bayansu ana sa a bayansu tir da abinda suke dako abinda suke dako din nan yayi muni Allah maɗaukakin sarki a wata ayar yake cewa allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusaf wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun waɗanda suke warware alkawarin Allah bayan kullu suke katsi abinda Allah ya umarni a tadar na zumunci suke barna a doron ƙasa Allah ya ce waɗannan su ne hasararru za su yi hasara ranar gobe kiyama Allah ya faɗi wasu dalilan da zai sa mutane su yi hasara ranar gobe kiyama naqdu ahdillahi ba'da mithaqihi bayan da lokacin muna tsatsan adam kowa ya ɗauki alkawari zai bauta wa Allah kowa ya ɗauki alkawari zai tsayar da tauhidi bayan mutum ya zo duniya kuma sai warware wannan alkawari sai warware wannan alkawari ya keta abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce a zartar a sadar na zumunci sannan kuma ya ɗora barna a doron ƙasa wannan babu shakka dalilai ne da suke sa mutum ya samu kansa cikin hasara ranar gobe kiyama Allah ya same shi Allah maɗaukakin sarki ke cewa allazina atainahum alkitaba yatluunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun waɗanda suke bin alkur'ani sau da ƙafa suna karanta shi karatu na fahimta karatu na aiki da shi shine tilawatu haqqa tilawatu karanta shi yadda ya kamata a karanta shi ulaika yu'minuna bihi waɗanda suke yadda da alkur'ani Allah ce wa man yakfur bihi wanda ya kafircewa alkur'ani fa ulaika humul khasiruna waɗannan su ne hasarai wanda duk ya ƙaryata alkur'ani ko ya watsar da alkur'ani ko yake aiki da koyarwar alkur'ani wanda shi zai hasara ranar gobe kiyama Allah kare mu ayoyi da dama sun zo sun yi bayani irin waɗannan dalilai da za su sa mutum ya ɗauka cikin hasara babu wanda zai kuɓuta daga wannan hasara sai mutumin da ya haɗa abubuwa hudu ya haɗa imani na farko ke aiki da ƙwarai na biyu ke wasiki da juna bisa gaskiya da wasiki da juna bisa gaskiya waɗannan abubuwa guda hudu su ne za su tserar da mutum daga hasara da gobe kiyama su ne abin da suratul asr ta ce wal asr inna al insana lafi khusr jinsin ɗan adam kowane irin ɗan adam yana cikin hasara da gobe kiyama sai Allah ya yi togaciya na waɗanda ba za su samu kansu cikin wannan hasara ba su ne waɗanda suka haɗa abubuwa guda illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr waɗanda suka zo da waɗannan abubuwa guda hudu su ne za su fita ranar gobe kiyama Allah ya sa muna cikin su a wannan aya Allah ya shafi abinda za a yi asara ya ce khasira amma bai kawo maƙonin khasira din ba sun yi hasara da suka yi a wasu ayoyin Allah ya faɗi kuma a cikin suratul a'raf Allah ya nuna sun yi hasara kawo su Allah ya ce wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun waɗanda ma'aunan su na lada suka yi ta kayau suka ƙi yin lawira da gobe kiyama waɗannan su ne suka yi hasarar kawukansu su suka yi hasarar kawunansu saboda abin da suka kasance suna yin na zalunci saboda abin da suka kasance suna kafircewa ayoyi haka nan a cikin suratul mu'minuna wa man khaffat mawazinuhu فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ودان ma'aunan su na lada suka yi saka yau Allah ce waɗannan su ne suka yi hasarar kawunan. A wani gurin Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa bayan kawunan nasu ma za su yi hasarar iyalansu, za su rasa iyalansu don iyalansu sun bi su cikin aikin barna. Kowa zai shiga ta, kowa zai shiga hukuma ta Ubangiji, kowa Allah maɗaukakin sarki zai sa shi a gurin da ba zai tuna ɗan uwansa. Idan iyalansu sun yi aikin ƙwarai su sun tafi aljanna, su kuma sun su tafi ta. Allah ya ce kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Allah ya ce hasarar rura na gobe kiyama su ne waɗanda suka yi hasarar kawukansu, suka yi hasarar iyalansu ranar gobe kiyama. Allah ya ce ku saurara, wannan ba ita ce hasara ta hakika, ba wai hasara ta duniya ba, ya yi hasarar kasuwancinka, samu tasgaro a cikin kasuwancinka ko matsala, wannan ba ita ce hasara ta hakika ba, ba ita ce mabayyaniyar hasara. Hasarar da za mu sun zai ranar gobe kiyama ita ce hasara mabayyaniyar. Cikin suratul shura Allah maɗaukakin sarki yana cewa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala innal zalimina fi adhabin muqim. Lalle mu'mini za su kira na gobe kiyama, lalle waɗanda suke hasarar ruhu su ne wanda suka yi hasarar kawukansu, suka yi hasarar ahalinsu, iyalansu da danginsu na gobe kiyama. Lalle azzalimai suna cikin wata azaba ta dindindin. A wani gurin ma Allah maɗaukakin sarki ya nuna asarar za ta kunshi duniya da lahira ne gaba. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala haqq fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitna inqalaba ala wajhihi allati khasirat ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin. Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda yake bauta wa Allah amma akan gaba, akan gaba ne. In asabahu khairun itma'anna, in ya ji alkhairi ya ji da daɗi a tafiyar sai ya mutu a ci gaba da yi da ya samu kuma wata ƴar jarraba, wata fitina ta same shi irin wacce take samun mumini a kowane lokaci, in kalaba ala waje sai ka ga ya juye sai ya sake ka gamu da shi kuna farfarar da ɗan uwa ne sai ka ga ya mutu ne maka lafiya sai nuna baya kuma a banku tare, kada a ce har yau kuna tare. Abinda yake samu shi ci gaba da samu shi in kalaba ala waje. Allah ce hasarar duniya wal akhirah, wanda ya hasarar duniya da lahira gaba ɗaya. Allah ce zalika huwa al-khusran al-mubin, wannan ita ce hasara mabayyaniya. Don haka mumini har kullum abinda yake hangowa a rayuwarsa wannan ita ce hasara, ba hasara da za ta same shi a nan duniya ba. Duniyar ɗan kwanaki ne kaɗan, ranar da za a tashi ranar gobe kiyama mutane za su ga abinda suka zauna na nan duniya ɗan zama ne ƙanƙani ba daɗewa a kai ba. Allah ce kan fasirin nabiyin kazzabu bi illahi wa ma kanu muhtadina, sannan kuma ba su kasance masu shiriyuwa ba. Allah ya kore musu shiriyuwa domin a nan duniya idan ka fada cikin kuskure sannan ka farfado ka gano kuskure da kake yi, Allah ya soka da alheri sai ka fadaka a shi abun nan haka zai jawo mu suna daina wannan a duniya kenan, amma a lahira babu batun shiriyuwa. Sai yasa Allah ya ce wa ma kanu muhtadi, ba su kasance waɗanda za su shiryu ba, babu kuma maganar a koma baya saboda sun ƙaryata ranar alkiyama ɗin, suna ganin ba yadda za a tashi mutum bayan ya mutu ya rubuce ya zama ƙasa ya zama ƙasusuwa. Ya kuluna a iza kunna iza mallatir, ya kuluna a inna la marduduna fil hasar a iza kunna iza mallatir qalu tilka iza karratul hasar. Sai yanzu za a dawo da mu duniya, za a sake dawo da mu duniya, za a sake dawo da mu rayuwar mu bayan mutuwa, bayan mun zamo ƙasusuwa da jijjigar mu. Suka ce tilka iza karratul hasar, in har za a sake dawowa da mu bayan mutuwar mu kuma a sake dawo da mu da ranmu, babu shakka za mu yi asara wannan dawo, za mu yi asara. Sai yasa Allah maɗaukakin sarki ce wa ma kanu muhtadina, ba waɗanda za su shiryu ba ne, domin a ranar kuma shi kenan babu batun mutum ya ce ya gane kudansa yanzu zai gyara, babu batun gyara. Allah ce wa in ma nuriyannaka
wa in ma nuriyannaka ba'dhal ladina na'idhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ
الله مأخذ سركيتي وإما نرينك بعض الذين إدهم إما ريم منونا مكا داشا أبدا مثل مكا الكوري بشي أو نتوفينك وقومك القرى الوركة فإلينا مرجوعهم سودين وقومة سنوى غريمة ثم الله شهيد على ما يفعلون sannan kuma Allah shi ne mai shaida a kan abin da suke aikatawa nan Allah maɗaukakin sarki yana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana hannunka mai sanda ko firgitarwa ga su kafirai abokan gaba Allah maɗaukakin sarki yake gaya masa cewa in ma dai mu nuna maka tashin abin da muka yi muku alkawari da shi da suna gaggauto da azaba suna gaggauto da uquba suna cewa mata ya kulu da mata hadal wa'd in kuntum sadiqin ko dai mu nuna muku a nan duniya ka ga wani bangare daga cikin abin da zamu yi muku na azaba kafin mu karkuran ka ko kuma bayan mun karkuran ka ranar gobe kiyama Allah ya nuna maka irin abin da zai muku na uquba imanu yannaka ba'da alladhina idhum inda Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabinsa tashin abinda yayi alkawari zai musu na wulakanci na azaba Allah ya jarrabe su da fari ya jarrabe su da yunwa har suka dinga ganin kamar wato hayaki a sama saboda yunwa mutum da ya daga kansa sai ya dinga ganin kamar hayaki ne wanda muka yi bayani a baya haka nan Allah ya jarrabe su da kisa an kashe manya-manyan su tun a yakin Badar yakin farko da aka fara yi manya-manyan su duk suka tafi su Abu Jahl su Uqbah ibn al-Walid su al-Walid ibn Uqbah da sauransu da sauransu duk a wannan lokacin ainihin aka kashe su Allah ya nuna musu wulakanci ta hanyar a kama su daga cikin yaƙi a kama wasu daga cikin sai sun zo sun fanci kansu duk Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yadda hankalinsa zai kwanta ya fahimci cewa Allah yana tare da shi kuma zai taimaka masa kuma shi bai taimaka masa ne a cikin wannan da'awa haka nan Allah maɗaukakin sarki ya iya kyale su na gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki lokacin da zai musu kamu na gagaraba da su a lokacin ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshen shi ne auna tawaffayen nan ko kuma mu karɓi ranka ba ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu wannan shi ne jawabin fa'ilai na marji'u ce wa in ma ta farko jawabin ta mahzuf ne wa in ma nuriyannaka ba'dhal ladina na'iduhum fa zaka aw natawaffayannaka fa'ilai na marji'u shi ne jawabin wasu kuma suna kaddara jawabin banda fa'ilai na marji'u amma ko da yaushe in za a iya rami ba tare da takabiri ba ya akan asa takabiri auna tawaffayannaka fa ilaina marji'uhum wa kowar su zuwa gare mu kuma wato babu yadda za su kuku ce mana duk inda ta kai ta kawo dai za su dawo saboda haka dan adam a cikin tafiyar da yake a wannan duniya ya kamata kullum ya dinga sa wannan tunani a ran kowace irin hanya ya kama in ya kama hanyar kirki karshe dai fa ilaina marji'uhum in ya kama hanyar da ba ta kirki ba karshe ne ba ina na barke ta hanyar da zaka bi zaka fice kai zuwa ga Allah to da kai da kyau ka kama hanyar da zaka saban maka yardar ubangiji ya nan da ka fice zuwa gare shi ya ayyuhal insanu innaka kadimu ila rabbika kadhan to gunaki to kana duk kokarin da kake yi a nan zuwa ga ubangiji kai kuma zaka haɗu da shi haka babu matsira babu inda za a tsere idan mutum ya fahimci wannan ya yarda da wannan a zuci saboda me zai kama tafarkin da zai zo yana nadama da zuciya saboda mai zai kama tafarkin da zai zo yana na da na sani a lokacin da na sani da ba za ta yi masa amfani ba. Allah ce sallallahu shahidun ala ma yaf'alun, sannan kuma Allah mai shaida ne akan abin da suke aikatawa. Wato Allah zai yi shaida ranar gobe kiyama akan aikin da suka yi ta hanyar ya shaidar da mala'iku waɗanda suke rubuta waɗannan ayyuka, a shaidar da ayyukansu abin da suka yi, littattafan ayyukan haka nan inda suka yi aikin shi ma ya musu shaida cewa abin da suka yi a kansa mai kyau ne ko baya da kyau, gabansu su yi musu shaida. Al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi wa al'ummomin da suka gabace ta shaida, annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kuma ya yi wa wannan al'umma shaida. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ba zai kama kowa ba bisa ga zalunci. Inna Allah la yuzhibu an-nas shay'an, zai kama kowa ne bisa ga kwarar shaida. Shaida ba ɗaya ba, shaida ta ɓangarori daban-daban yadda ɗan adam ba zai iya kuɗicewa. Allah ce wani kulli ummatin rasul,
wani kulli ummatin rasul, fa iza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Wa yaquluna mata hadha al wa'du in kuntum sadiqin.
Allah madaukakin sarki yace wa li kulli ummatin rasul, kowace al'umma Allah maɗaukakin sarki yana aiko mata da manzo, kamar yadda yake wala qad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kamar yadda Allah yake wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, kamar yadda yake wa li kulli qaumin had, kowace al'umma sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko mata da mai wa'azi, ya aiko mata da mai karantarwa, ya karantar da ita abin da yake na tauhidi, ya karantar da ita sifofin Allah da haƙƙinsa da tsayintakarsa a cikin bauta da tsayintakarsa a cikin ayyukansa, ya karantar da ita abin da yake mai kyau na maslaha gare ta a nan duniya da lahira. Babu wata al'umma da Allah maɗaukakin sarki ya kama ta haka nan ba tare da ya aika mata mai gargaɗi ba. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, wa mu kasance masu azaba ba har sai da muka aika da manzanni rusulan mubashirin wa mundirin liyalla yaqula lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, haka nan manzanni suke masu bishara masu gargadi kada mutane su zama ranar gobe kiyama sai laula arsalta ilayna rasulan fa nattabi ayatika min qabli an nadilla aw nakhsha wa nakhza. Na'am, ce dabbe ya ubangiji da ka aiko mana da manzanka mu zama mun bi ayoyin da ka aiko mana da shi kafin mu zo mu samu kanmu cikin wulakanci ko mu samu kanmu cikin kunya. Sai Allah maɗaukakin sarki ya yanke wannan uzurin nasu, ya yanke wannan hujjar nasu, babu abin da za su iya gaya wa Allah gobe kiyama. Haka manzanni fa samuwarsu a cikin al'umma yanke hanzari ne ga wannan al'umma, ba ta da ta cewa yayin da Allah maɗaukakin sarki ya tunkare ta da hisabinsa na cewa ya aiko mata da manzo ta ƙaryata ko na cewa ta bi wani abu ba shi ba, na cewa ta bauta ba wani abu ba shi ba, wanda duk bai samu saƙo na annabi ba, wanda yana da hanzarin da zai, wanda bai samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yana da hanzari, duk wanda shiriyar wani annabi ba ta je masa ba. A kowane zamani har a yanzu da ake magana ahlul fatra ba wai sai wanda suka rayu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, har a yanzu waɗanda za a same su ba su samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata ba, ba su same shi ba. Kuma akwai irinsu musamman irin latin america din nan, kai a cikin najeriya ba ma na jin za a rasa a je a samu wani ungurumin daji a samu wasu wanda su musamman akwai wani annabi ba bare su imani da shi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wanda zai ji labarina daga bai yahudi ko badasari sannan bai yi imani da jini illa da hanani la yasma'u bihi يهودي او نصراني ثم لا يؤمن به الا دخل النار با ولو يهودي هو بنصاري da zai ji labari da sannan kuma bai yi imani da nihu fati ya shiga wuta. Malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasma'u bi, kaga kenan wanda bai ji labarin sa ba shi wannan sakamakon ba zai hau kansa, wanda bai ji labarin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan wanda zai ji labarin sa a gurbace, akwai waɗanda an kai musu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda muke da labarin Musailama. Yanzu a ce kai imani da Musailama sun kaza, annabi ne kai kai imani da shi. Daga an faɗi Musailama za ka san wani annabin ƙarya ne. To akwai waɗanda su a haka aka kai musu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Da an faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam za su faɗi wani mutum ne da ya zo ya yi ƙarya don kawai ya tara abin duniya. A haka suke fahimtar da kuma waɗannan suna da ujiri na da gobe kiyama ubangiji shi ya sanya zai yi da shi lokacin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da ƴaƴan mushrikai da suke mutuwa yaya a lahira ya suke. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu a'lam bima kanu amilin, inda sun rayu Allah ya san me za su yi, don haka a can shi ya san me zai musu. Haka nan waɗannan ba a can shi ya san gara irin sakamako domin akwai wasu hadisai da suka zo na imtihani ahlil fasra, wanda suke nuna za a jarraba waɗanda ba su samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Allah ya zuru ta wuta a ce su je su shiga waɗanda Allah ya riga ya kaddara cewa da saƙon ya riske su za su yi biyayya, za su bi ƙauya gadan-gadan sai su rubuta za su shiga. Waɗanda kuma Allah ya riga ya kaddara cewa ko da sun riski saƙon ba za su yi biyayya ba, sai su daƙile, sai su cijiya, za su shiga wuta, sai su ɗau girman kai, sai su ubangiji ya ce to zalimi da kaina na umarce ku, kun ki ku bi ballantana a ce wani ra'ayi, saboda haka daga nan a yanke musu hanzari. Akwai hadisai da suka zo a kan wannan da cewa hadisai ne wanda akwai magana ta malamai su isnadin. Amma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa game da auladul mushrikina, ce Allahu a'lam bima kanu alaihi amin, Allah shi ya san me za su yi, don haka shi ya san ya zai gina su. Haka nan amin fatra waɗanda ba su samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata, da waɗanda suka same shi a gurɓace, su ma ka iya faɗar wannan magana dangane da su Allahu a'lam bima kanu alaihi amin. Allah ce fa idza jaa rasuluhum, idan manzansu ya zo musu da shirya, kudiya bainahum bil haqq, sai ayi hukunci tsakanin bil qist da adalci, sai ayi hukunci a tsakanin su da adalci. Idan ya zo da shirya, wanda ya shiryu ya karbi wannan shirya, wanda kuma ya tadi ya bar wannan shirya, to a lokacin sai Allah ya hukunce tsakanin su da adalci. Wanda ya karbi shirya ya tafi aljanna da kyawun sakamako daga Ubangiji, wanda kuma ya ƙi shirya ya tafi wuta mummunan sakamako a bisa mummunan aikin. Wannan aya malamai suna cewa ita ce daidai da faɗar Allah wa ashraqatil ardu bi nuri rabbika wa ji'a bin nabiyyina wa bima amilat wa hum a'lamu bima yaf'alu wa huwa a'lamu bima yaf'alu. Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, ranar ƙasa za ta yi haske da hasken Ubangijinta, za a zo da annabawa, za a zo da shuhada'u masu shaida, mala'iku waɗanda za su yi shaida, sai a yi hukunci tsakankanin su da gaskiya. Kowace al'umma za a yi mata hukunci bayan an zo da manzanta ya yi bayanin cewa ya isar mata da saƙo, nan ne za a yi mata hukunci. Waɗanda suka bi wannan annabi su tafi aljanna, waɗanda suka saba masa su fita, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana ya ce ranar gobe kiyama za a zo da mutanen kowane annabi, a zo da mutanen annabi Nuhu. Allah ya tambaye annabi Nuhu alaihi salam, shin ka isar da saƙon da na tura maka? Yace ya Allah na isar. A tambaye al'ummar ta ya isar musu da saƙon? sai su ce bai isar ba. Wannan shine gaskata fadar Allah fala nas'alanna allazina ursila ilayhi wala nas'alanna al-mursalin. Za mu tambaye su manzannin su ba waɗanda aka aika musu da manzannin za mu tambaye su. Allah ya tambaye annabi dole ya ce yayi. A tambaye mutanen sai su ce su ba a gaya musu ba. Ka duba farko shekara dubu ɗan adam. Ɗan adam garin ke yi shekara dubu ba shekara hamsin amma sai suka ce wanda ya karɓa. Allah ya kira wa annabi dole ya ce to ga abin da suka faɗa waye shaidarka. Sai ya ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu za mu zo mu masa shaida cewa ya isa wannan shi ne faɗar Allah wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Mu za mu shaida ga sauran al'ummomi mu kuma manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo hisabi ga wannan al'umma kuma ya bata shaida al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce za a yi wa shaida, ita ce za a yi wa hisabi daga farko, ita za a fara yi wa hisabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Bukhari nahnu al-akhiruna as-sabiqun yawmal qiyama al-maqdiyu lahum qabla al-khalaiq. Mu ne na ƙarshe amma kuma mu ne a gaba gaba da gobe kiyama. Mu za a fara yi wa hukunci kafin a yi wa kowace al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa al'ummarsa ita ce cikon al'umma ta tabbace da Allah ya yi. أنتم موفون تبعين أمتك وأنتم خيرها وأكرمها عند الله. كوني ذاك تشكي الأمة تشبه إيه لذا الشيء الأمة من الله يأي أدولا كتا سألنا كوني ما في الخير وأنه الأمة كوني ما في كرم في أمور الله وما يأنظم جسادي أولي أمة أولي أن أجلنا ثورا الأمة من سنجو أنا مثل جسادي كنا كرم الأمة النبي نوح عليه السلام ana muku misali kowace al'umma sai rinto to wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai za ta shaida cewa an aiko muku da mutum mun karanta a cikin littafin da Allah madaukakin sarki ta aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta an aiko muku da annabi kuma ya mutu wa'azi shekara da shekaru yana mutu wa'azi su kan gani to haka Allah madaukakin sarki wannan shi yake nufi da waqdiya qudiya bainahum bil qist sai a yi hukunci a tsakankanin hukunci na adalci wa hum la yuzlamuna babu wanda ake zalunta ba a zaluntar mutum ta hanyar a ƙara masa abinda bai yi ba na laifi ko ta hanyar a rage masa ayyukansa na alkhairi. Allah maɗaukakin sarki baya wannan. Allah maɗaukakin sarki ya haramta zalunci a kansa kamar yadda ya zo a cikin hadisin kursi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي يا قبائل انا حرمت ظالمتي اكنكن كاينا يا حرمت وكنت ظالمتي كما يند يربطا وكنت رحم كتب ربكم على نفسه الرحم كما يند يربطا وكنت يا وجبتا وكنت رحم هكا لو كما يا حرمت وكنت ظالمتي فهكا باب ولو ان انت ظالمتا رانا غوبه قيام wannan shine yake sanya dan adam a nan duniya ya samu istiqama to sanin cewa akwai ranar gobe kiyama, akwai ranar da za a yi hisabi, akwai ranar da za a yi hisabin da babu zalunci a cikinsa. Wanda aka zalunta za a bi masa haƙƙinsa, wanda ya yi zalunci za a takankawa wanda ya zalunta. Wannan shi ne sa rayuwa ta yi inda a ce babu wannan a cikin zukata. Kowa da kowa baya tunanin akwai ranar gobe kiyama, kowa sai ya zama zalimin kansa, kowa zai zalunci. Kamar yadda wani mai hikima yake cewa az-zulmu min jami'in nufusi fa in tajid za'ifatin fa li'illatin la yazlimu. To zalunci kamar da shi aka halicce wa kana al-insanu innahu kana zaluman jahula, innahu kana dan adam zaluman jahula. Mai yawan zalunci, dan adam mai zaluntar kansa ne, mai zaluntar ƴan uwansa ne. To babu abinda zai hana shi zalunci sai imani. Imani shi ne gwargwadon yadda zai kusanci zalunci, gwargwadon yadda ya yi nisa da imani, gwargwadon yadda zai kusanci zalunci. Shi yasa za mu ga babu azzalumai a yanzu irin waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa, babu wanda ya kai su zalunci a duniya muna da yadda duniya take ta tafasa kuma a dalilin waɗannan ne da suka kafa cewa Allah da ranar lahira da sun yi imani da Allah da ranar lahira akwai ranar da za su tsaya yawma yaqumu an-nasu da rabbil alamin da sun yi imani da wannan ranar ba za su irin wannan zalunci ba ai da al'ummar musulmi babu irin matsayin da bata kai ba na daukaka matsayin da bata kai ba na girma babu matsayin da bata kai ba na karfin soja amma ba sai zalunci irin haka a tarihin musulmi ba sai wannan zalunci ba saboda su suna da wani kota koyarwa wani imani wanda yake karanta ta su cewa zalunci zuwansa ba ya da karshen al'amarinsa ba ya da kyau karshen al'amarinsa mai juna ne sai zan ba su zalunci ba amma waɗannan saboda sun kafircewa Allah sun kafircewa ranar gobin kiyama ba sa tunanin adalci to wannan imani shi zai hana mutum zalunci fali illatin la yazlim imma an takuna illatan shar'iyya wa imma an takuna illatan hissiyya ko dai ya zama da saboda yana tunanin Allah wannan ya hana shi zalunci ya hana shi cikin dan uwan ko kuma a saboda ba zai iya zalunci ko da ya so ya yi zalunci an fi karfin sa don haka ya hakura dole ko kuma saboda yana jin tsoron wata hukuma ta nan duniya akwai ƴan sanda akwai gidan yari akwai alƙali wannan ya sa shi ya ji tsoro ba wai dan Allah al-muhim dai ba dan waɗannan abubuwan ba da kowane dan adam sai ya zama alzalimi sai ya zama alzalimi kuma shi dan adam har kullum bai zaluntar kansa ne in bai zalunci wani ba sai zalunci kansa shi ya sa za mu ga addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mumini da zai yi addu'a da ita ba ce an ansa masa ita ce da'awatu fi nur ta kunshi wannan meye annabi yunus ya yi addu'a da shi meye addu'a da shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin inni kuntu minaz zalimin sai dai ikirafi da cewa shi yana daga cikin azzalumin ma'ana wanda suka fitikawa annabi adam lokacin da ya ci wannan bishiya da Allah ya ce kai yace da me yayi ikirafi da kaskantar da kai da tuba zuwa ga ubangiji ikirafi ko me yace rabbana qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin zalamna anfusana sai da kace mun zalunci kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin addu'ar da ya koya mana za mu dinga wannan ikirafi wa a'tarifu bi dhanbi ya ubangiji na yadda inni zalamtu nafsi wa a'tarifu bi dhanbi na zalunci kaina ya ubangiji kuma na yadda ni bai laifi ne dan adam bai zaluntar kansa ne in bai zalunci kowa ba ta hanyar ya hana ta abin da yake alheri ne ya hana ta koda a ce sunna daya ka hana kanka aikatawa alhalin kana iyawa ka zalunci kanka to haka dan adam ba zai taba rabuwa da zalunci ba shi yasa ayat da muka karanta jiya walakin dan nasu anfusahum yazlimun ta abin da muka faɗa na daidai Allah ya bamu ladan sa abin da ko muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad